إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من الله سبحانه وتعالى غديا لكوم يو جدا يكام يو أو إرتين فوادي ساحل يومنا رانر السبر قوما غهتنا شعبان هجرة مزو صلى الله عليه وسلم دزمك زوم دينا shekara ta 441 yayi daidai ga 4 ga watan Avril miladiya ta Annabi Isa alaihi wassalam shekara ta 2020 muna tare da Sheikh Malami Sheikh Abdul Malik Hamis karamakallah yau zamu magana dai daga cikin mustalahat fiqhul khilaf فقه الخلاف إن شاء الله تعالى أكرمك الله بسم الله
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
دعوة إني من جيسوات الدين المسلنتي إنا كار جد دقودي والله سبحانه وتعالى ديبا مؤيكم كهدودكو أتكين ونن كفاتيات لاباريتك أسا ميسونا ORTN kuwa bi sahel to lalle insha Allah ta'ala yau muna son mu tattauna akan wani mustalah ko wani mawdu'i da ake kira fiqhul khilaf domin mawdu'i ne wanda yake yana da muhimmanci sosai musamman game da rayuwar malamai da daliban ilmi irina da kuma du'at masu da'awa da kuma al-qudat masu yin alƙalanci da kuma al-mufti masu ba da fatawa to kamar yadda muka saba gabatar da karatuttuka shine cewa yana da kyau kafin a shiga cikin mawdu'i ayi bayanin kalima mai taƙumsa ta ma'ana to in muka diba wato kalima ta fiqhu ana amfani da ita shine wajen ma'ana al-fahmu kamar yadda wasu malamai suke cewa amma da yawa daga cikin malamai sun ce wannan ta'rifi qasir ne wato al-fiqhu huwa al-fahmu ad-daqiq shine zurfin sani in anka ce al-ilm shine ka san abu amma ba tare da ka zarfafa a cikin sanin sa ba amma anka ce al-ma'rifa shine ma'rifatu daqa'iq al-umur kasan abu wanda yake sani na haƙiƙani to shi ma al-fahm al-fiqh shi ma al-fahm ad-daqiq wannan kalma ta zo a cikin al-Qur'ani ta zo a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam misali a cikin al-Qur'ani a cikin suratul nisa allati famali ha'ula'il qawm la yakaduna yafqahuna haditha me yasa waɗannan mutanen ba sa fahimta kaga larabawa ne suna jin yaren larabci kuma suna gane ma'anar amma ba su zarfafa a cikin sani ba suka fahimci menene maqsad na wani abin da ake kiran su izuwa gare shi to a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada misalin yadda yana cikin sahihul bukhari mutumin da al-Qur'ani da Allah ya saukar da shi kamar matsayin ruwa ne to shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya buga kamar faqiha fi dinillah da kuma hadisin Ibn Abbas اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل تو كلمة الخلاف ما لم يسكت وثنى ربهم بنتي ده كلمة الاختلاف يعني أنت الخلاف شيني ساباني وندهيكي ساباني وندبا أكن هجبا با أكن دليلي با ma'ana yana zuwa ne a fage na sharri amma al-ikhtilaf shine wani lokaci ana samun sabani na al-khairi wani lokaci ana samun sabani na sharri wanda bayani zai zo akan haka kenan kalma ta al-mukhalafa tana nufin zaka saba ma mutun dan kai niyyarsa koda ko ka fahimci dalillansa koda kuma ka fahimci dalillansa sun fi naka karfi amma ka niyyar saba mishi saboda wani buri dake cikin zuciyarka to al-Qur'an ya amfani da kalma da al-ikhtilaf awurare daban-daban wa innal ladina ikhtalafu fil kitabi lafi shiqaqin ba'id kuma Allah ya ce wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahum al bayyinat wa ulaika lahum adhabun 'adheem to wannan shi dai ne abin da ya shafi waɗannan kalmomin kenan mu samu fiqh na sanin yadda zamu mu'amala da sabani shine fiqhul khilaf domin fiqhun yana da yawa duk da yake lokacin namu ba yawa ne da shi ba sosai amma da yawa daga cikin ɗaliban ilimi suna sa tsammanin fiqh shine kamar sanin hukumcin shari'a nan ne ya tsaya kuma mazhaba guda hudu alhali ko fiqh zai kai kusan fiqh guda 20 ko 30 inda akwai lokaci da zamu yi bayani daga cikin su dai ga wannan da muka kawo da sauransu to in muka duba shi sabani abu ne wanda ba a yau aka fara ba sunna ce ta rayuwa kuma sabanin nan daga cikin abin da ya kamata mu gane ba a ƙasa ne ake yin shi ba kawai a'a hatta a saman bakwai ana sabani shine abin da da yawa daga cikin daliban ilimi ba su mayar da hankalin su zuwa gare shi mala'iku ma'sumaini Allah ya tabbatar da wannan a cikin ayoyi masu yawa Allah subhanahu wata'ala yake cewa a cikin suratul tahim ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa qudaha an-nasu wal hijara alaiha mala'ikatun ghilazun shidadun la ya'suna Allah ma amaruhum wa yaf'aluna ma yu'marun kaga la ya'suna Allah ma amaruhum ba sa saba ma Allah game da abinda Allah ya umurce su wa yaf'aluna ma yu'marun suna aikata abinda aka umurce su da mun yi haka da mun tsira kaga ba su saba ma Allah ayoyi suna da yawa waɗanda suke nuna wannan amma duk da haka mala'iku sun yi sabani kina an yi sabani a sama su da amma asumai to ina ga mu da ba masumai ba to idan muka fadi wannan magana yana yawa wani yaga ta yi girma sosai to zamu fara da alqur'ani saboda shine muttafaq alaihi har wanda bai yarda hadisi ba ya yarda alqur'ani a cikin suratul sa'd Allah yake ba mu labari Allah yake ce ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya shelanta ma duniya ya ga ya ma duniya ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasimun ban kasance ba kafin ayi min wahayi ina da sani game da al mala'il a'la mala'iku kenan idh yahtasimun lokacin da suke yin jayayya shi yasa dan an ce mala'iku sun yi sabani ko sun yi jayayya ba abin mamaki bane don alqur'ani ya tabbatar da wannan in ka ƙaryata sabanin mala'iku ka ƙaryata da alqur'ani to da wannan ne zaka iske wadanda basu yarda da hadisi ba hadisi abi sa'id ibn al-khudri wanda yana cikin sahih al-bukhari yana cikin sahih muslim na mutumin da wanda ya kashe rai 101 yaje inda wani malami ya nemi ya bashi fatawa in yana da tuba yace bai da tuba sai yana 100 da shi ya kashe shi ma'ana kenan yaje inda wani malami ya tambaye shi wannan malami yace mai ba wanda zai shiga tsakaninka da tuba to wannan mutumin ya bashi shawarar ya bar wannan ƙasa da yake a cikin ta da ya bar wannan ƙasar yayi tafiya domin ya ga mai fadin naka bi ardi su kaga wannan yana nuna cewa ashe wurin da ake sakon Allah idan mutum yana zama yana yi masa tasiri shine daga cikin abinda malaman tarbiyya suka fitar to wannan mutumin yayi tafiya yaji sai ya mutu akan hanya abinda nasoshi suke nuna ma inda ya fadi ya mutu kamar cikin ƙasa ce da take mummuna to amma sai Allah subhanahu wataala yayi ma ƙasa wahayi waccan wanda take mummuna ta matso waccan wanda take tagari mai alkhairi ta matso sai zamantu mala'iku sai suka zo mala'ikun rahama suna so su dauki wannan bawan Allah mala'ikun azaba suna so su dauki wannan mutumin sai suka yi jayayya to sai hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace fahtasamat fihi mala'ikatur rahma wa mala'ikatul azab mala'ikun rahama da mala'ikun azaba suka yi jayayya game da al'amarin wannan mutumin to kaga waɗanda musu yarda hadisi sai ce wai kaji an ce mala'iku sun yi sabani to baka kare ta aya da take cikin suratul sa'd wadda tace ma kana liya min ilmin bil mala'il a'la idh yahtasibun shi yasa yana da kyau mutun ya fahimci ma alqur'anin da kyau kafin ma yaje zuwa ga cewa zai inkarin hadisi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kinan anan mawdu'ul istishhad sabani abu ne wanda akwai shi har sama kuma akwai shi har tsakankanin mala'iku inda suke ma'asumai da nassi na alqur'ani da kuma nassi na hadisi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan kenan to in muka zo cikin shari'a ta musulunci idan muna son mu fahimce ta za mu gane cewa sabanin nan akwai shi tun dadewar duniya waɗanda suke sa tsammanin sabani yana zuwa ne idan mutane suka yi yawa a duniya ba gaskiya bane wannan magana ta ci karo da abinda alqur'ani ya karanta su domin rikici da hargitsi da jayayya da fitina ta tashi a duniya tun mutane ma ba su da yawa bisa dogon kasa menene dalili aya a cikin suratul maida Allah subhanahu wataala yake fada muna watlu alaihim naba abnai adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala inma yataqabbalu Allah min al muttaqin la in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bi basitin yadi ilayka li aqtulak inni akhafu Allah rabbal alamin إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين وأن آيوين دنكرنتا أينزلنا suna nuna cewa ƴaƴan annabi Adamu biyu sun samu sabani duk da yake akwai wani sabani da akwai dan suna cewa ba ƴaƴan annabi Adam bane musamman riwaya daga Hasan al-Basri wanda yana daga cikin kibarut tabi'in ya nuna cewa waɗansu mutane ne daga cikin bani Isra'ila ba ƴaƴan annabi Adam bane da aka ce ƴaƴan annabi Adam ana nufin wato daga cikin tsatsonsa domin dukkan mu ana kiran mu bani Adam ya bani Adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum wa risha wato wani lokaci ana kiran baba shine baban baban annabi Adamu yanzu baban mu bane kakan illa masha Allahu Allah da yasani to wannan riwaya malamai sun ta'afata idan ka diba cikin adwa'ul bayan fi idahi alquran bil quran na Muhammad al-Amin al-Shantiti yace wannan magana ta Hasan al-Basri tana da rauni dalili kuma shine qarina da Allah ce fa ba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi Allah ya tayar da hankaka duk da yake malamai tafsiri sun ce hankaka ne guda biyu to kaga nan guraban kuma ɗaya ne amma malamai suka ce to nan annakira litanwi' ne suka yi fada in mun dauki wannan fasara tasu sai ya nuna masa yadda ake turbudi dan adam to ka ko ga zamanin bani Isra'ila ba a cewa an jahilci yadda ake turbudi mutum idan ya mutu a cikin kasa to kenan sabani ya tashi tsakanin ƴaƴan annabi Adam waɗanda ya haifa kenan wannan yake nuna sabani abu ne wanda tun gadin akwai shi sannan kuma sabanin nan tabi'a ce wanda haka Allah ya halicci duniya idan muka duba Allah subhanahu wataala ya tabbatar da cewa sabani ba zai mutane ba za su gushe ba a duniya suna samun sabani walau sha'a rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida wala yazaluna mukhtalifin da Allah ya so da mutane su zamanto akan tunani daya akan turba daya akan godabe daya amma Allah ce wala yazaluna fi'li mudari'i ne bane wato fi'li mudari'i ne ba za su gushe ba mukhtalifin suna sabani kina abu ne wanda yake ya kamata mu fahimci cewa abu ne wanda yake dole shi yasa anan abin da ya kamata mu fahimta akwai abin da ake kira alamiyatud da'wati al-islamiyya da'awa ta musulunci ta shafi duk duniya domin Allah ya turo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zuwa ga duniya gaba ɗaya yana da cikin khasa'is nashi qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'a kaga ya musu ya ku mutane ni manzo ne gare ku zuwa gare ku duk duniya gaba ɗaya shi yasa malamai suka bada damar da za a yi tarjuma ta alqur'ani domin an saukar da alqur'anin da yaren larabci to amma zaka ga wani ya ce ai yin tarjuma alqur'ani bid'a ne saboda zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam babu tarjuma alhali yana jahiltar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam an tura shi zuwa ga duniya gaba ɗaya kafin kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya musulunci bai fita daga cikin jaziratul arab ba duk da yake sahabbai sun yi hijira zuwa ga habasha bai wuce tsakanin wani yanki na Afrika ba duk da yake sun dawo daga wannan hijira suka je Madina tunda sun yi hijira ta farko da ta biyu suka kuzo zuwa ga Madina to amma yanzu sauran al'ummomin ya za a isar da sakon Allah zuwa gare su kaga dole sai ta hanyar tarjuma kuma idan ka yadda ayi wa'azi a fassara shi da wani yare to rubutawa ita tarjumar ai ba wani abu bane to kaga yana da kyau shi yasa da yawa daga cikin malamai suke cewa wadansu tarjuma khutba ai bid'a ne shi ma alhali sun munta da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya rayu ne cikin larabawa kuma shi ba larabe ne to yanzu ya za a yi khutbobin da zamu yi idan ba mu fassara su ba ya za a yi al'umma ta fahimci me ake so a ce dan haka abubuwa ne wanda yana da kyau dalibin ilimi ya rinka bincike kuma ya tsaya yi nazari da kyau kafin ya bada fatawa kan wani abu idan ka duba cikin ash-shamil fi ahkamil khutba na Sheikh Sa'ud Shuraim limami ne daga cikin limaman masallacin Harami na Makka ya yi littafi kuma ya kawo fatawoyi na malamai da suke nuna ya halatta musamman Sheikh Bin Baz a fassara khutba sai dai sabani shin za a fassara ta ne kafin liman ya zo ko ko dai liman yana jan larabci ya karanta larabci ya fassara ko ko bayan ya kare ta larabcin gaba ɗaya zai fassara wannan shi dai ne abinda malamai suka yi sabani akan sa to kenan dole sai za a samu sabani sabani ya faru kafin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tsakanin ma annabawa ba wai malami da malami ba a annabawa ma sun taba yin sabani ina dalili mu shi ma zamu kawo hujja ne ma cikin alqur'ani kai tsaye a cikin suratul anbiya Allah yake ba mu labari wa dauda wa sulaiman id yahkumani fil harf id nafashat fihi ghanamul qawm wa kunna li hukmihim shahidin ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير وكنا فاعلين التي وداود وسليمان ما لمن تفسير سكة وذكر داود وسليمان كأنبت داود وسليمان النبي داود دا النبي سليمان النبي سليمان رن النبي داود لي. إذ يحكمان في الحرف لوكة تسكي يمهكمتي أتكين الأمر أبن دي شافيس إرو دا تياوة mai makiyayi da manumi da ba da kicin su ba karewa yake yi ba amma muna fatan Allah subhanahu wataala ya rage mana wadannan matsaloli
amin
idh yahkumani fil harf lokacin da suke hukunci an kawo shi fi'li mudari'i saboda kamar ka tuna domin abin ya wuce amma ana son kai istihdaril hala kamar abin yana faruwa a gaban kai su idh nafashat fihi ghanamul qawm lokacin da dabbobi suka shiga suka yi banna a cikin gonar mai noma wa kunna li hukmihim shahidin Allah ce mun kasance game da hukuncin su halarce masu shaida masu sani aka samu sabani ya aka samu wannan sabanin Allah ce kunna li hukmihim shahidin na akwai qadiyya usuliyya Allah bace kunna li hukmihim shahidin ba shi yasa wadansu malamai suka ce jami'i yana farawa ne daga mutum biyu kamar da Imam Malik rahmatullahi alayhi tafi sauran jumhur sun saba mishi akwai dalilai da dama amma ba lokacin da zamu yi bayanin wannan mas'ala bane a yanzu ishara ce dai tana da amfani sai Allah ce fa fahamnaha Sulaiman sai muka ganar da Sulaiman hakikanin al'amari amma sai Allah ce wa kullan ataina hukman wa ilma kowanne daga cikin su mun bashi hukunci da ilimi kaga ashe samun sabani ko malami yayi kuskure a cikin wata mas'ala daya ba shi ke nuna bai da ilimi ba domin shi yasa wadansu dalibai idan suka saurari darasin wani malami to in sun samu kuskure daya da shi ne za su yi talla za su manta kashi 99 inda yake daidai ko kuma mutum idan yana alkhairi yayi 99 duk za a manta da shi idan ba a son shi ɗayan din kuskuren nashi shine za a kalla to kaga ko ai rayuwa ba za ta yi ba domin ikhtallatul mawazin abubuwan da ake aula alkhairi a bar su a koma zuwa ga sharri kaga al'amari ya baci to idan muka duba annabi Dawud annabin Allah ne annabi Sulaiman annabin Allah ne to amma gashi Dawud kuma alƙali ne sannan kuma Allah ya ce wa atainahu alhikmata wa fasl alkhitab mun bashi hikma jinsi da hikma ake nufi da fasl alkhitab iya yanke hukunci amma anan yayi kuskure kaga nan hikma bai same ta ba abu na gaba wannan ya nuna cewa annabi Dawud qadi ne alkali yana iya yayi kuskure wanda ba alkali bai gano kuskuren sa sannan daga ciki da yana iya gane kuskuren mahaifinsa amma ta yaya za a shawo kan matsalar nan ne ake samun matsala wani sai ya nuna dole sai ya yi da ƙarfi sai ya nuna cewa dole sai an kawo gyara kai ko ba an kawo ka don ka kawo gyara ba ka canza duniya a wa'azi aka ce ka yi da da'awa ka ba da fatawa shi ne aikinka to bayan wannan idan muka duba ka gani kuma Allah ya tabbatar da cewa kowanne daga cikinsu an ba shi hukunci da ilimi wannan yana nuna cewa samun sabani ko kuskuren malami ba shi ke nuna cewa ba bai da ilimi sai mu je qadiyyar mu ta gaba har yanzu sabani zamanin manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine nukta mu ta gaba bayan mun kare da zamanin annabi Dawud da annabi Sulaiman zamanin manzo sallallahu alaihi wa sallam da aka yakin Badr aka kare aka kama kafirai kusan sun kai guda 70 sai aka yi sabani shin kashe su za a yi koko za a sake su waɗansu daga cikin sahabbai suna ganin a amshi fansa a sake su saboda a samu arziki kuma waɗannan mutanen tana yiwa su musulunta daga baya su yi musulunci hidima kuma daular musulunci tana buƙatar kuɗaɗen da za ta gabatar da ayyukanta kinan sun kalli abin ta hanyar tattalin arziki da ta hanya ta tausayi shi ko sayyidina manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Abubakar sun tafi akan wannan da sauran sahabbai sayyidina Umar kuma ya saba musu shi ya tafi cewa a kashe su saboda wannan zai jefa tsoro a cikin zukatan waɗanda suke gaba da daular ta addinin musulunci a wancan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya karkata zuwa ga ra'ayin sayyidina Abubakar radiyallahu an aya ta sabka kuma ta yi bi ko ta dace ko ta karfafa ra'ayin sayyidina Umar radiyallahu anhu a cikin suratul anfal Allah ce ma kana lin nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna 'arada ad-dunya wallahu yuridu al-akhirah wallahu 'azizun hakim laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum 'adabun 'azim amma fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba kaga wannan ya nuna ijtihadi a shi tun zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana yin sa kuma har manzo yana iya ijtihadi ga abinda babu nassi a ciki tunda inda nassi ya ce ga yadda za a yi da ba a karɓa shawarar kowa kuma Allah ya ce bai dace ba ga wani annabi ya kama ribabbin yaƙi in ji ba lamban zauri prisoner de guerre prisoner hatta yuskhina fil ard hasayya wato tsananta kashi saboda wannan ya jefa tsoro a cikin zukata turiduna arad ad-dunya kuna son arad dunya abin duniya an san ya mishi arad saboda abu ne wanda yake zai zo ya wuce ya zo ne wallahu yuridu al-akhirah Allah kuma yana son ku samu daukaka da alkhairin lahira wallahu azizun hakim Allah azizun goni wato mabuwayi ne kenan babu abin da zai buwaye Allah na taimakon ku hakimun kuma Allah goni ne bai azabu sai a wurin sa laula kitabun min Allah sabaq in ba da littafi ba da ya gabata daga wajen Allah malamai sun yi fassara daban-daban waɗansu sun ce lauhul mahfuz ko ku ilimin Allah domin shi ne ake rubutawa a cikin lauhul mahfuz waɗansu a dai kai dai maganganu da dama ka diba cikin jami'ul ahkam da imamul qurtubi dukan maganganun kuma ba su ci karo da juna ba sai Allah ce laula kitabun min Allah sabaqa lamassakum fima akhadhtum adhabun adhim da Allah ya kama ku da azaba mai girma amma tunda yake ijtihadi ne fakulu mimma ghanimtum halalan tayyiba ku ci daga abin da kun ka samu daga ganima to kaga wannan ya nuna a cewa zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam an samu sabani amma manzo ya samu sabani da sahabbansa amma kaga sayyidina Umar wannan bai bata alaka tsakaninsa da manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba kuma bai ce masa ba ni annabi za ka yi gardama da ni gaskiya tunda yafi kowa kima yafi kowa daraja to kaga wannan shi ma ɗaya ne daga cikin misalai da malamai suke kawo wajen fiqhul khilaf yadda za a mu'amala da sabani tunda sabanin cilas sai ya faru idan muka je a gaba sabani ya faru tsakanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam hadisi na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma ko radiyallahu anhum mun ce radiyallahu anhuma idan sahabi da babansa duka musulmai ne sai mu ce radiyallahu idan sahabin shine musulmi babansa ba musulmi bane tunda duk sahabbai musulmai ne adillai ne a aqida ta ahli sunna sai mu ce radiyallahu anhu in mun ga dama ko sahabi guda ne sai mu ce radiyallahu anhu muna nufin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gaba daya ka san wani mai jin larabci dole sai ya ji an zo da abin da bai yarda da shi ba sai ya tambaye dalili sahabbai lokacin da banu quraiza yahudawa ne dake zama a madina banu nadir da banu qainuqa da kuma banu quraiza lokacin da suka warware alƙawari tsakanin su da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya umurci sahabban sai ya ce la yusalliyanna ahadun illa fi bani quraiza a wasu riwayat la yusalliyanna ahadun al-asr illa fi bani quraiza kada tsayin ku yi sallah face sai a cikin bani quraiza shikenan suka kama hanya waɗansu suka fahimci cewa kada a yi sallah kenan sai an zo daidai wurin ko da lokacin sallah ya kama kada a tsaya ai sallah wanda suka ce a'a abin da yake nufi mu yi gaugawa mu tsaya in lokacin sallah ya mu yi sallah kuma mu ci gaba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya same su dukkan su kuma babu wanda ya munana masa saboda sabanin dukkan su kowani dai wanda yaje can yayi sallah saboda lokacin sallah lokaci ne mai tsawo shine suke kira wajen usulul fiqh alwajib almuwassa akwai mudayyiq akwai muwassa muwassa shine wanda kaga lokacin sallah azhar in ya kama ana yin sallah azhar daya biyu uku har 30 ma duk lokacin bai kare ba to kaga wannan lokaci ne muwassa shi yasa wanda yayi sallah sha biyu da rabi yayi cikin lokacin sallah azhar wanda yayi karfe 1 cikin lokaci yayi 1 da rabi cikin lokaci yayi 2 cikin lokaci 3 cikin lokaci har wanda zai yi ta karshen lokacin sallar la'asar minti na karshe wanda zaka samu raka'a daya duka yi cikin lokaci an dai so a gabatar da ita saboda rayuwa ba ta da tabbaci
gaskiya
ina fata an fahimci tunda duka lokacin ta yi bal ma lokacin azhar da la'asar idan zaka samu raka'a biyar duka zaka iya samu su a cikin lokacin su kafin rana ta fadi in ka samu raka'a biyar duka ka samu su shi yasa malamai suka ce idan mace tana haila haila ta dauke za ta samu raka'a biyar to shikenan azhar da la'asar sun zama wajibi akan ta inda za ta samu dan raka'a biyar din shikenan kaga wannan sabani ne zamanin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aka same shi sun fi mu ilmi sun fi alqur'ani ya sabka a lokacin su ko ba haka ba sun fi mu sanin hadisan sun fi mu fahimtar kuma su Allah yayi musu shaida kaga kuma sun samu sabani kuma sabanin an bi hanyoyin da aka magance shi kidan kaga yana da kyau mu fahimci sabani lokacin da zai taso yadda zamu warware sabani da hujjoji da dalilai ba tare da son rai ba ba tare da kuma muzanta mu juna ba idan muka kare da wannan zamu tafi cewa ana iya samun sabani cikin fatawoyin da za a bayar ki ba musulunci bai manta da wannan ba akwai hadisi na Amr ibn al-As wannan hadisin yana cikin sahih al-Bukhari yana cikin sahih Muslim manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza hakama al-hakim idan mai hukunci yayi hukunci idan mai hukunci yayi hukunci fajtahada sai yayi ijtihadi thumma asaba sai ya dace da abin da ake bukata to falahu ajran yana da lada biyu lada kokarin da yayi da ladar samun daidai da hukunci da ya kai gare shi wanda za a amfani da shi wa idza ijtahada idan kuma yayi ijtihadi thumma akhta'a sannan yayi kuskure falahu ajrun wahid yana da lada daya wannan hadisi ne na Amr ibn al-As yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim mai so da yazo ya diba akwai riwaya ta Abu Huraira tana cikin sunan Tirmidhi akwai ma wata riwaya ta Amr ibn al-As wadda tana cikin sunan Abi Dawud sannan kuma tana cikin sunan Ibn Majah tana cikin sunan An-Nisa'i duk da yake wadansu suna cewa yana cikin Mustadrak na Imam al-Hakim amma ina ganin baya cikin Mustadrak na Imam al-Hakim a iya binciki kenan sai zaman to wannan kuskure ne wata rana mun taba fadar cewa yana cikin Mustadrak na al-Imam al-Hakim almuhimu bambancin riwayoyin riwaya ta sahih al-Bukhari da sahih Muslim thumma asaba can ko fa asaba dalili kuma yana da kyau dalibin ilimi ya binciki littafai kada ya ce wannan riwaya babu ta ko wannan lafazin babu shi shine daga cikin matsalolin da suke cin dalibi ya zaman to zai bada fatawa iya gurgudun sanin sa ba tare da ya kewaye masala da bincike ba to anan yadda zamu fahimci hadisin idan mai hukunci yayi hukunci idza hakama al-hakim kaga babu wanda zai yi hukunci sai wanda hukuncin yana gare shi wannan shine bambanci tsakanin al-qadi da al-mufti shi al-mufti bai baka fatawa kai aiki da ita gare ka ta kare ba kai aiki da ita ba gare ka ta kare amma al-qadi yulzim shi al-qadi yana lazimta maka yin aiki da abinda ka zo wajen shi domin shi al-qada'u ne fajtahada sai abi sai malamai suka ce to anan dole kenan sai akwai ilimi ba kowa ne zai yi ijtihadi ba duk da yake mu yanzu hatta da mutumin da bai ma iya karanta Fatiha ba zai iya baka fatawa karshen ta ma bai ji daga kowa ba amma zai tsaya da hankalin sa ya bada fatawa kaga akwai matsala dole sai ya zama to kana da ka kai koda kana da ilimi sai ka kai darajatul ijtihad ka san madhhabobi ka san ilmumukan da su ake ijtihadi ka san ilmu usulul fiqh yadda ake iya tace dalilai ayi tarjihi sannan kai ijtihadi amma ba haka ba kawai kowa abin da ya gada ma yace shi ma mujtahid ne sannan kuma ijtihadin nan kai shi dan neman gane gaskiya ba dan goya ma wani baya ba ko gyara ma wani mutum da rai kinan ya zamanto akwai takawa akwai ilmi shi yasa Allah ya ce fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun ku tambaye ma'abuta sani in ba ku da sani akan abu kuma da an kace nan ahla dhikr game da addini malamai za a tambaya game da al'amarin da ba alqur'ani bane ba sunna bace ba shari'a bace to ba malamai za a tambaya ba dan ba san amsar da za su bayar ba dan ka tambayi malami idan mota tana tafiya tana yawan mutuwa bai san ifa mun zai ce maka shi kanshi malamin mota ta lalace can nan zai kai ta to dan haka wannan ya nuna cewa idan mutun yana da ilimi yayi fatawa da kyakkyawan niyya dan ya isa zuwa ga hukunci kuma yana da ilimin da zai iya yi sai yayi kuskure to wannan yana da malada a wajen Allah subhanahu wataala kuma Allah bai umurci malamai ba su dace da gaskiya a kowane lokaci a su yi iya ijtihadin su amma wani zai dace da gaskiya wani ba zai dace ba to wannan misalai ne muka bayar game da sabani game da zamanin manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma an same shi tun kafin zuwan manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda yake nuna cewa za a samu sabani idan muka zo zuwa ga abinda zai taimaka ma dalibi wajen da'awarsa a wajen fatawa ko alƙali lokacin da zai bada hukunci akwai ilmumuka da suke taimakawa a irin wannan fagen na farko daga cikin su shine ilmu usulut tafsir ilimi nasalin asalin tafsiri da yawa daga cikin masu tafsiri in ka duba wani ma bai ma san akwai wani ilimi da ake kira usulut tafsir ba dama usulul fiqh wannan abu ne wanda mutane suna yawa suna jin shi ilimin usulut tafsir shine zai baka damar ka san ka'idodin da ake bi wajen fassara aya saboda kamar lokacin da wani lokaci in ka zo zaka iya cin karo da wata matsala to ya zaka yi ka warware wannan matsalar in a cikin tafsiri take akwai littafai da ake wallafawa a cikin wannan fanni ya kamata dalibin ilimi da malamai daliban ilimi iri na da malamai su ci gaba da karatun wannan littafin kuma a karantar da mutane don su gane wannan abu na gaba sai ilmu usulul hadith suna ake kira ulumul ala ko ilmu alqawaid ilmi na sanin ka'idodi ilmu mustalahul hadith ko ulumul hadith ko qawaidut tahdith duka ana fadar wannan shine ka san ka'idodin hadisi ya ake karba hadisi ya ake hadisi a ce ya inganta ko bai inganta ba kaga wannan shi ma ilimi ne mai zaman kansa daga ciki ka san ilmu usulul fiqh ilimi na usulul fiqh malamai da suke muna da mazhabobi guda hudu yaya suke bada fatawa ina ka'idodin su idan baka san waɗannan ka'idodin na fiqh ba ba za ka iya gane wacce magana ce take da ƙarfi wanda take da dalilin da ya kamata a bi kaga wannan shi ma akwai kusuru wajen daliban ilmi wajen karatun wannan ilmi wajen malamai bayan wannan yana da kyau ka san usulul mazahib mazhabobi ina ka'idodin da aka aza su akan su in ka duba yanzu misali akwai littafi usulul mazahib na ustadul doktor Asadullah wani malami ne dake Rabitatul Alamul Islami Ligmondial ya littafi ka san ka'idodin da aka shimfiɗa waɗannan mazhabobin da mustalahat kinsu saboda ka fahimci mazhabar kafin ma kai bayani akan ta sannan kuma ka san mazahib kada ya zamanto mutum mazhaba guda ya sani to ai duniya ba mazhaba guda ba ce shi yasa ma yanzu an kai almajami'ul fiqhiyya majalisa ta fiqhu ta duniya wadda za ta tattauna kan waɗansu matsaloli a Jidda akwai majma'ul fiqhil islami a Makka akwai majma'ul fiqhil islami na Rabitatul Alamul Islami wanda yake tattauna akan matsaloli a duniya domin akwai matsalar da ta fi karfin ƙasa guda al'adodin mutane sun bambanta ɗabi'o'in mutane sun bambanta to ya za a yi yanzu misali a ce wata ƙasa za ta ba da fatawa akan abin da yake afkuwa wata ƙasa alhali kai baka san abin da yake faruwa wannan ƙasar ba ka san nassi amma ya za ka yi ka gane akwai alaƙa tsakanin nassi da abin da ya faru a wannan ƙasa shi yasa ake tara malaman duniya daga lokaci zuwa lokaci suna gabatar da bahas a tattauna a kawo dalilai sannan a fitar da fatawa in kai tana yiwuwa a ce to wannan ta shafi duniya gaba daya in kuma a'a banda kasa kaza to ita kasa kaza ga hukuncinta kuma ga abin da ya samu ka bambanta ta da wata kasa Allah ya taimake mu to bayan wannan sanin mazahib akwai littafin da suke tattauna kan wannan in ka diba misali Ibn Rushd Al-Hafid ya yi littafi Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ya anti Al-Hafid akwai jika akwai Ibn Rushd wanda ba jikan ba kakan kaga wannan yana da kyau ma ka san bambancin su da kaka ce Ibn Rushd ya ci amma ba a san wani Ibn Rushd bane da yake ko kakan sannan kuma akwai Mawsu' Al-Fiqhiyya Al-Kuwaitiyya wadda ta kai kusan mujalladi 100 littafi ne wanda ke tattauna kan mazhabobi gaba daya da fatawoyinsu da kuma dalilin da suka bayar wanda littafi ne da muhimmanci ga dalibin ilimi duk da yake da SA da zai kai kusan jika 300 to kaga wannan in ba da taimakon wadansu kamar hukumomi na addinin musulunci ba da za su sai wannan littafin su raba ga malamai kaga za a iya samun yema wadansu dalibai nauyi ko ba gaskiya ba to wannan kenan sannan kuma ka san usulul fiqh al muqaran shi kan shi usulul fiqh ana muqarana a cikin sa ustad dr abdul karim al namla yana da tafi al muhaddab fi ilmi usulul fiqh al muqaran ka'idudin da malamai suka aza shi ba ai tadihi sakankanin su shi ma wannan abu ne mai kyau idan dalibin ilimi ya samu wannan littafin zai iya fahimtar menene dalilin da yasa aka yi sabani to wannan na kawo wannan ne ulumul ala saboda dalibin ilimi ya zamanto zai iya bincike kan waɗannan abubuwa kafin ya fitar da fatawa domin ita fatawa matsayin kamar yadda ibnul qayyim yake fada a cikin littafin sa i'lamul muwaqqi'in ar-rabbil alamin kamar stamp ne an gane ko kamar kashi ne kassa da maganar da kai cewa Allah ne yace haka annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace haka in muka dauki alqur'ani akwai fatawoyi na Allah waɗanda direct Allah yake bada amsa yas'alunaka anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa gafatawa ta Allah subhanahu wa ta'ala an gani ko sannan kuma akwai ibn al-qayyim rahmatullahi alayhi ya littafi fatawa imamul muftina fatawa ta shugaban masu bada fatawa shine annabi muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam littafi ne yana to in muka duba kenan fatawan nan abu ce wanda za a bada ta akan ilmi da ka'idodi da bincike wani lokacin ma fatawa sai an hada tare da in akwai abin da ya shige ma tana yiwa kai istifsar zuwa ga 'yan uwanka dalibai da malamai don saboda a samu mafita kenan kamar zaka bada magana ne da sunan Allah da sunan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam shi yasa ibn al-qayyim da yazo cikin wannan littafi sai ya bude da wata aya qul inna ma harrama rabbi al-fawahish ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون yake cewa me yasa malamai suka ce me yasa ka wannan aya saboda Allah babu wani zunubi mafi girma a gunsa kamar shirka wa an tushriku billahi ma lam yunzil bihi sultana daga nan sai ya ƙara muqarana tsakanin yi masa ƙarya da yi masa shirka wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamu mai bada fatawa akan abin da bai sani yana yi ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ne idan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce man kadaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar hadisi ne cikin sahih muslim duk wanda ya mini ƙarya to yi ma kansa tattalin wurin da zai zama a cikin wutar jahannama wal iyazu billah to ina ga wanda ya mini Allah ƙarya gaba ɗaya sha kundum kenan ko ba haka ba to dan haka muwaqqi'in kamar kana tauqi'i ne da sunan Allah da sunan manzo sallallahu alaihi wasallam shi yasa yin fatawa za ka ga manyan manyan malamai ba su da tsoron fatawa suke yi amma kananan dalibai ba su ma fahimta ba su damu ba da yin fatawa ba su sun hiso ai suna ganin ba in aka maka fatawa baka bada amsa baka maka nuna kasawa ba haka nan bane Allah ɗaya ne ya san komai wallahu bi kulli shay'in alim amma mala'iku da aka tambaye su abin da su sani suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim ba su da sani akai ba su bada amsa ba to amma mu yanzu mutum zaka iske an yi masa fatawa dubu baka taba jin ya ce wannan fatawar tana buƙatar nazari ba ko ko yana buƙatar in yi bincike ko yana buƙatar in tuntubi dalibai ƴan uwana ko in tuntubi malamai na a kai tsaye na kafin ma a ƙara bada fatawar kamar yadda Bakar Abu Zaid ya faɗa a cikin littafin sa Al-Muta'alim ah ya ma baka amsa ya ce da kata na gane inda zaka bari yanzu ina baka amsa ina zamu da haka to bayan wannan ulumul ala ina son in yi ishara zuwa ga littafai kaɗan daga cikin littafan da suka nuna sabani a cikin ilmummuka na addinin musulunci na farko za mu fara da littafin Allah shine alqur'ani akwai ɗaya daga cikin manyan malaman saudiya ana kiransa ustad dr mas'ud bin abdullah yana karantarwa a jami'atul imam ustad dr ne professor ne na tafsiri bahasinsa na doctora ya sanya masa unwani suna ikhtilaful mufassirin asbabuhu wa atharuhu sabanin malaman tafsiri an ce malaman tafsiri kaga sun shiga tun farkon zamani har zuwa ƙarshe kuma sabai za su shiga ciki asbabuhu me yasa aka yi sabanin kaga sanin sababin abu zai taimaka ma tunda suka ce idza urifa sababu batala al-ajab idan aka san sababin abu to mamaki kuma ya ƙare wannan littafin risala ce ta doctora ɗalibin ilimi ya kamata ya bincike ta yi karatu ya ga tsakani abin yake bayan wannan malaman hadisi suna sabani ikhtilaful muhaddithin akwai wani babban malami da ake kira Khaldun al-Ahdam ya rubuta littafi ikhtilaful muhaddithin sabanin malaman hadisi meye dalilin da yasa suka yi sabani kaga sai ka karanta ka gani in ka zo kuma wajen malaman fiqh nan ma an yi littafai da dama kan asbabu ikhtilaful fuqaha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah yana da littafi Raf'ul Malam an A'immatil A'lam malamin mazhaba guda hudu ya kawo sabanin su ya kawo dalilin da yasa suka yi sabani kuma ya dauke musu zargi su ba abin zargi bane amma wanda ya saba ma gaskiya bayan su bayan ta bayyana gare shi shine abin zargi bayan wannan idan muka duba Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya nuna mana malamin wato al-Qur'ani dalili ne hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam in sun inganta dalilai ne to shi yasa yace kalamul fuqaha yustadallu laha wa la yustadallu biha magana faqihi ana neman mata dalili amma ita ba dalili bace karan kanta su malamai suna da nasu matsayi amma ba ma'sumai bane kina in sun fadi magana sai mu nemi meye dalilin da suka fadi wannan magana in muka tattara dalilan su in sun yi sabani sai mu ga wanne dalili ne amma fi kafi sai mu yi aiki da shi shikenan kaga wannan zai taimaka ma dalibin ilimi wajen fahimtar qadaya dan haka akwai wani babban malami shi ma ustaz doktor Asadullah Zahir na taba fadar sa shine da wani littafi a cikin al-qadaya al-mu'asira ya kawo asbab ikhtilaf al-fuqaha dalilin da yasa fuqaha suka yi sabani shi ma dalibin ilimi zai bincike wannan littafin ya same shi domin ya karanta shi idan muka duba kuma akwai wani babban malami na aqida a kasar Saudiya ya rasu Allah ya ji kan malaman musulunci gaba daya ana kiran sa ustaz doktor Ahmad bin Sa'ad بن حمدان الغامدي جامعة أم القرى في مكة يروي التافي الضوابط الفقهية قائد دين فقه نتعامل إذا سباني أذكر كان معلمي تكاد وأن اللي تتفيني نما علمي بسكر ربوت هذا اللي تتفيني دام وأن لو كنت مبدئ إبام دام بأمناي إشارة لي على الأقل للزواج وأن سول تتفيني دان سبوا دا سن يد سباني يكيد إن يد ذا معاملة شيء تو ينزو سي nukta guda biyu kan sabani kafin mu je zuwa ga abin nan tun da lokacin namu ba yawa ne da shi ba na farko shine cewa sabani yana da nau'uka malamai sun karkasa shi a nau'i daban-daban na farko sabani akwai al-mazmum akwai sabani ghairu mazmum sabani wanda yake abin zargi shine sabani cikin aqida wannan abin zargi ne menene ake nufi da abin zargi domin zai kai mutum ga kafirci shi yasa ba a yadda da shi ba aqida ta musulunci ba yadda za a yi a ce an yi sabani da wata aqida da ba ta musulunci ba a ce to ayi tarjihi wanne ne amma fi inganci a'a wannan ita gaskiya ce babu zanta ayi tarjihi tsakanin ta da wata aqida kuma mas'aloli na aqida ba su bukatar sabani inda dalili yace abin nan ba za a yi sabani ba shi yasa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk da yake ana ruwaito wadansu sabani da aka cewa sun yi cikin aqida amma zaka iske wasu asar kuma ba su ma inganta ba ko kuma sabani ne wanda ba sabani ne na cin karo da juna ba dan haka sabani a cikin aqida shine ba a yadda da shi ba abu na gaba sabani cikin mas'aloli na fiqh wannan kuma mun fada ko zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu sabani kuma sahabbai sun yi sabani kenan za a duba aga ina ne dalili yafi karfi ai amfani da shi sai akwai abin da ake cewa duk sabanin duniya ba zai fita cikin da'ira guda biyu ba akwai abin da ake cewa al-ikhtilaf al-lafzi ikhtilaf al-lafzi sabani na lafazin malamai amma ma'ana guda ce yanzu zamu je wani wuri sai wannan ya kama wannan hanya 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 amma a ƙarshe zamu zo a wuri guda zamu haɗe
na'am
to wannan shi ake kira masalan al-ikhtilaf al-lafzi in ka dimi yana da yawa da dama yanzu mun ka kawo magana laula kitabun minallahi sabaqa in ba da littafi daga wajen Allah da ya gabata ba kaga wasu suka ce nan lauhil mahfuz ake nufi wasu suka ce cikin alqur'ani alqur'ani ake nufi wasu suka ce a ilimin Allah ake nufi domin ilimin Allah shine za a rubuta din kaga bi tibari kenan ma kana ni suka fassara shi an gane ko wato ma'ana tunda abin za a rubuta shi kenan can bi tibari ma kana yanzu ko bi tibari ma yakun lokacin da aka rubuta shi da to kaga irin wannan sabanin zaka iske magana takwas ko tara dukkan su in an hada su wata bata ci karu da wata ba sai dai a ce tana yiwa wannan ita ce mafi kusa amma dai ikhtilafun lafzi ne sai al ikhtilafu tadad shine cin wato sabani wanda kowanne ya ci karu da juna ba a iya hada waɗannan maganganu shi yasa idan aka samu sabani malamai za su duba abu na farko wanda za a bi shine aljam'u idan duk ma'anar su daya sai ai aljam'u a hada su idan ba zai yiwa ba sai ai at-tarjih shine rinjayar da wata magana akan wata magana wannan yana daga cikin abin da hanyoyin da malamai suke bi ko cikin ilimin hadisi ko cikin ilimin tafsiri ko cikin ilimin fiqh to shi ikhtilafu at-tadad idan aka same shi sabani wanda ya ci karo da juna ba za a yi hada dalile ba sai a duba wanne ne dalilan sa suka fi karfi
na'am
shikenan an kare shi yasa da zaka karanta fiqh ka karanta dalilan malamai kai da kanka zaka iya fahimtar wace magana ce ta fi karfi kuma wannan ba shike nuna sabani zai kare ba domin dabi'a ce ta ɗan adam Allah ya ce wala yazaluna mukhtalifin dole na sai an samu sabani shi yasa idan muka duba imamu shafi'i yayi karatu ga imamu malik imamu ahmad bin hanbal yayi karatu ga imamu shafi'i kuma wannan kowanne daga cikin su yana da tashin mazhaba ya aka samu sabani kuma dukkan su malamai ne masu ilimi ne kuma in tsoron Allah ne suna da tsoron Allah to kaga bal ma imamu shafi'i yana da fatoyin da yayi a gabascin duniya lokacin da yana tsakanin madina da bagdad da fatoyin da yayi lokacin da ya koma misr dan ya rasu a kasar misr ne fatoyin shi kuma sun saba majuna to kaga saboda halin da mutanen gabascin musulunci kasashen musulmi suke a can da halin misr ba dai bane ku fatawar dan ta canza ba matsala bane tana yiwa halin mutane ne ya canza in ka diba cikin al-musannaf na Abdurrazzaq ya kawo fatawi da Ibn Abbas ya bayar guda biyu kuma akan mas'ala guda kuma sun bambanta dalibai suka yi mamaki wani mutum ya zo wajen Ibn Abbas ya ce shin mutumin da ya kashe mutum yana da tuba a wajen Allah Ibn Abbas ya ce bai da tuba wa man yaqtul mu'mina muta'ammidan fajza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa 'adda lahu 'adaban 'azima can kuma wata rana wani mutum ya zo inda Ibn Abbas ya ce shin mutumin da ya kashe mutum yana da tuba a wajen Allah ya ce kwarai ku yana da tuba Allah zai karbi tuban sa domin Allah subhanahu wataala ce walladina la yad'una ma Allah ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafs allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yud'af lahu al'adhab yawm al-qiyama wa yakhlud fihi muhana illa man taba
na'am
sai da biskoci to akar maka Allah wannan al'amarin mu ya ba mu baki can ka ce babu tuba nan kuma yanzu ka ce akwai tuba to kaga tana yiwa canda mas'alolin bai hankalce su ba yana iya kuskure kuma wani na iya cewa waccan aya madaniya ce waccan makiya ce a ƙarshe Ibn Abbas ba haka yace ba yace wancan mutumin wanda ya zo na farko wanda yace mai bai da tuba ya zo wajina yana cikin hushi yana huci yana dogon lumfashi yana son a ce mai akwai tuba saboda yana son ya je ya kashe wani mutum wannan kuma na ga ya zo munkasir ya zo hakan ga saku-saku jikin shi ya mutu tana yiwa ya riga ya aikata to kaga wancan dole in bashi fatawar cewa bai da tuba don ya fasa wannan kuma zan bashi fatawar cewa akwai tuba saboda kada in rufe masa kofa ta rahman Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan ɗaya ne daga cikin misalai da ya kamata ɗalibai su fahimci wannan kuma malamai sun ce dukkan waɗannan asar guda biyu sun inganta daga Ibn Abbas radiyallahu anhu ko anhuma ko anhum kamar yadda muka faɗa a cikin farkon darasi to a ƙarshe zan zo a abin da ya shafi duniya a yau shine wato cuta ta coronavirus wadda tana da alaƙa da darasinmu kuma ta tayar da hankalin duniya gaba daya ba shugabannin duniya ba ba likitocin duniya ba ba ma'ilimtan duniya ba ba talakawan duniya ba ba musulmin duniya ba ba malaman duniya ba an shiga juna shi yasa ma habba ka san gabas ba baka san yamma ba baka san kudu ba baka san arewa ba to amma zan takaitar da lokaci na bayani saboda lokacin namu ba lokaci ne mai yawa sosai ba shine cewa na farko sunan coronavirus waɗansu sun ce ai abinda ake nufi da shi Quran virus wannan magana ba gaskiya bane su likitoci abinda suka ce kaga wannan saboda rashin bin diddigi shi Quran abin da yake nufin hula to a cikin Microsoft abinda ake dubawa na gano cuta tunda ba a ganin abinda ido sai suka gano kamar tana da hula to sai suka sanya mata suna cuta mai hula The English. Coronavirus. To amma wasan ce ai sunanta Quran virus. Daga ina ka samu wannan? Wannan na farko kenan. Na biyu shine kan kasancewar shin akwai cutar coronavirus ko babu ta. Cutar coronavirus tabbas zance mafi inganci akwai cutar coronavirus. Dole sai mun yadda da wannan. Amma kuma wannan ba shike nuna cewa kowa sai ya yadda da ita ba. Cewa akwai ta. Domin me? Domin sabani da muka faɗa a wajen ƴan adam. Mun san dai hakika wanda ba ta bukata shakka shine cewa akwai Allah.
Na'am.
To amma akwai mutanen da suka ce babu Allah.
Gaskiya.
To inda akwai mutumin da bai yadda da akwai Allah ba. Akwai wanda sun ce Allah biyu ne kamar Yahudawa wa qalat al-yahudu Uzairun ibn Allah. Kiristoci sun ce Allah uku ne, mu musulmi ce Allah ɗaya ne wahdahu la sharika la. To tunda aka samu sabani kan kasancewa akwai Allah ko babu kamar yadda su filosofs suka ta cewa babu Allah. To dan an ce wani ya ce bai da coronavirus ba bai da ce a ce wani abu ne mai tada hankali ba dan kasancewa Allah shine mafi tashi hankali mutum ya ce babu Allah da wanda ya ce babu coronavirus wannan abun nan kenan abu na gaba wasu na cewa turawa su suka halicci coronavirus a kuskure ne babu wanda ya isa halicci wani abu in ba Allah ba qulillahu khaliqu kulli shay'in wa huwa al-wahid al-qahhar amma tana yiwa turawa su suka gano corona ba wannan wani abu ne wanda yana yiwa kamar yadda yanzu bature shi yayi mota amma ba shi ya halicci karsan da aka yi mota da shi ba wannan yana da kyau mu fahimci lokacin da zamu tattaunawa mu yi magana wanda take tana akan dalili wannan mas'ala ce ta kasancewa to amma me yasa irin waɗannan cututtuka suke bayyana yana yiwa wani dan adam zai amfani da damar da Allah ya bashi ta gano wani ciwo ya kashi a duniya saboda neman wata bukata ta duniya ko saboda sayar da magani amma mu abinda muka yi imani da shi addinance manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa mana a cikin hadisin Ibn Umar wanda Imam al-Baihaqi ya ruwaito shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana magana zuwa ga mu'ashar al-muhajirin duk da yake ba muhajirin da yake nufi ba shafi dukkan musulmai yace wato lam tadhhar al-fahishatu fi qaumin al-fasha ba tabbaina a cikin wata al'umma ba hatta yu'linu biha su bayyana ta illa fasha fihim al-ta'un wal-awja' allati lam takun fi aslafihim allatheena matu duk in al-fasha ta bayyana a duniya to sai Allah ya turo cututtukan da basu da magani ba a san su ba in an ce nan basu da magani ba ana nufin babu maganin su bane kwata kwata kamar yadda wadansu mutane suke tunani ba haka ake nufi ba domin hadisin Abu Hurairah wanda cikin sahihu yake cikin sahihul Bukhari da yake cikin sunan Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma anzalallahu wato da'an illa anzal ma'ahu shifaa'an Allah bai taba sabkadda wato wata cuta ba fati Allah subhanahu wataala ya saukar da magani amma magano magani shine yake bukata in ba sani ba sai da wazo wani lokaci a riwaya kuma ta Abdullah ibn Mas'ud tana cikin sunan Ibn Majah illa anzala ma'ahu dawa'an fati sai Allah saukar da magani can shifa'an waraka to kaga in an sha magani za a samu waraka kenan maganganun musu cikaru da juna ba kaka ce wannan hadisi ya bugi wannan hadisi amma ba dole ya sha magani kuma zai samu warkewa ina fata an fahimci to kaga wannan ya nuna mu a musulunci mun yadda babu cuta wanda ba ta da magani sai dai gano maganin shine ke bukatar lokaci dan haka coronavirus cuta ce wanda tana da magani amma tana yiwa ba a kai gano maganin ba ko an gano shi an boye sai zuwa wani lokaci saboda akwai burin da ake son a cimma da wannan kasancewar coronavirus malamai sun ba da fatawoyi daban-daban to amma in muka duba a duniya gaba ɗaya kakaf akwai sabanin fatawa waɗansu su ba da fatawoyi ya kamata a daina fita waɗansu ba da fatawoyi ya kamata mutane kan masu yadda su fita ayi kaza ayi kaza ayi kaza to ba muna son mu shiga cikin wannan sabanin ba na malamai tana yiwa kowa shi da tashi wuri hatu nazar duk da kuma muna ganin cutar yadda ake kuzuzitar da ita bata kai wannan matsayin ba amma abinda muke so mu yi ihtiramikin ra'ayin waɗansu daga cikin malamai tunda zaka duba in ka duba manya-manyan malamai na duniya sun yi sabani da akwai na si qat'an wanda yace kaza da bai da ka samu wannan sabani ba ijtihadi ne kowa zai kawo nashi na soshi to amma abinda ni ke kira wajen fiqhul khilaf shine ihtiramur ra'ayi malami idan ya kawo nashi ra'ayi yana yiwa waɗansu su bada ra'ayi na cewa misali su karkata zuwa ga wani bangare to na farko abin da ake bukata ga malami ya fata wa ilmi kaga yanzu in muka bibi kamar arewacin Najeriya malamai sun bada fatawar cewa babu wani abu a fita aje a gabatar da komai a Saudiya an samu sabani to ya zai a ce duka malaman Saudiya sun fahimci wannan sosai ko duk malaman Najeriya sun fahimci wannan suka yi sabani
na'am
an gane ko to abu na gaba ilmi bayuwa ka bada fatawa baka da ilmi na biyu bayuwa ka bada fatawa babu tsoron Allah to amma wani bai bada fatawa ya zamanto ko ta a'a ko ta e amma ba dan Allah ba to muku ba mu san abin da ke cikin zukatan mutane ba Allah shi kadai ne sa abin da ke cikin zukata shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabi halla shaqaqta an qalbihi ka tsaga zuciyarka sa abin da ke cikin zuciyarsa ai shi Allah ya san duk wanda ya bada fatawa daidai kuma ya bada akan ilmi kuma dan Allah ya bayar Allah ya san shi kuma duk wanda ga yayi kuskure ba laifi bane ya dawo akan kuskuren da ya ji akan shi na fata an fahimce to amma abin da muke bukata ga dalibai da ɗan uwanmu da sauran malamai kada ya zamanto da mutun ya saba mawajin fatawa shine hanyar da zaka kai shi wutar jahannama kai sai ka fassaka malamai ka ce wannan malami fasiki ne wannan malami bai jin tsoron Allah wannan malami bai kaza fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa ya kamata mu san saboda shi sabanin Allah ne yaso sai an yi shi ba yadda za a yi an yi sabani cikin aqida mun ba da misalai akwai sabani na yare Allah ce dole sai an yi sabani aya ce mata Allah ayi sabani cikin yare da launi ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم yana daga cikin ayoyi dalilan da ke nuna akwai Allah ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum sabanin halussanku dole babu wanda isa ya ce wani yare kaza kaza a'a kana son kai wato fito na fito su mutanen ba su suke makan su yaro kan da suke magana da su ba alwanikum Allah ya ce wato launin ku zai canza bambanci baki da fari kenan cewa baka son fari ko baka son baki a'a in dai aqida abbai son Allah to wannan shine dalili amma kasancewa dan yana baki ko yana fari wannan Allah ne so ya gani shi haka kuma kai kana so kana baki kana son ka koma fari kenan ka ci gyaran Allah Allah ya kuskure da yi ka akan wannan hali dole ki an samu wannan sabani sai an samu sabani na ra'ayi abinda kake gani daidai wani ya gani shi ba daidai ba ko ai mutum biyu sai an samu sabani balle a cikin fami balle a cikin unguwa balle a cikin kauye balle a cikin gari balle a cikin jaha balle a cikin kasa balle a cikin nahiya kunci nan balle a duniya gaba daya a ce mutane su tai akan ra'ayi guda shi yasa malamai suke cewa a ƙarshe tunda lokaci ya matso shine cewa akwai wata mazhaba da ake kira al-aulama globalization globalization waɗanda suke son ƴan globalization duniya ta koma akan tsari guda menene tsari guda shine wato ya zamanto tsari na tattalin arziki kamar capitalism shine kowa zai bi tsari na addini duka a ruguza addinai gaba daya a ruguza su da musulunci da komai a cakuda a hargitsa ayi addini daya wanda duniya za ta bi irin shi ayi ma duniya yare daya an gane ko komai ya zama to na mutane duniya iri ɗaya ne wannan ƙarya ce ba zai taɓa yiwuwa ba har Allah shi naɗe ƙasa wannan dole na ya kamata mu fahimce shi bai yiwuwa a ce duniya mai mulki mutum guda ne bai da wanda zai ce mishi a'a ba a yi wannan mai mulkin ba a duniya kuma ba za a yi shi ba na fata an fahimce kuma ba a yi mutumin da zai cewa shi ba za a saba mishi ba Allah bai wannan mutum ba mutane an ce a Qur'ani ga abin da Allah ya ce sun ka ce ba su yarda ba ko su kai sabani ba a yarda da annabta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gashi kafir suna cewa lasta mursala an yi sabani akan ta kai kake tunanin dole kowa sai yarda cewa kai malami ne ya za a yi duniya tare kai malami ne wani sai ka koma ga Allah kuma sai ko sai ya koma ga Allah